Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya kuma an sha ruwa lafiya. Binta Sulemani race tare da Murtala Faruk Sanyinna muka saki dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Laraba 5 ga watan Afrilun 2023. Bayan wani dan jinkiri kaddamar da kwamitin miƙa mulki ga sabuwar gwamnatin jihar ta jam'iyyar NNPP. Gwamnatin jihar Kano a Najeriya ta ce tana daukar matakan da suka dace domin ganin an miƙa mulki ga sabuwar gwamnatin cikin kwanciyar hankali da lumana. Ƙungiyar Tarayyar Turai wato EU ta ayyana shirin bada tallafin makamai ga wasu kasashen Afirka masu fama da matsalolin ta'addanci waɗanda suka hada da Jamhuriyar Nijar da Somalia. Muna kuma dauke da karatun Alkur'ani mai tsarki da kuma labaran wasanni daga Ghana. Amma kafin nan ga Murtala da labaran duniya.
Masu saurare assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Yau Laraba Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana yin Allah wadai da matakin gwamnatin Taliban na haramtawa mata Afghanistan yiwa majalisar aiki a nan Afghanistan. Tana mai bayyana haramcin da cewa ya saba doka kuma ba za a lamince da shi ba. A cikin wata sanarwar da ta fitar a ofishinta da ke Kabul, ministar majalisar ta dinkin duniya ta ce wannan mataki ya bayyanar da take haƙƙin bil'adama, wato take haƙƙin mata ƙarara da saba dokoki da ka'idodi na ayyukan jin kan jama'a da kuma keta dokokin ƙasa da ƙasa. Taliban dai bata fito fili ta yi magana kan haramcin ba, to amma an sanar da jami'an majalisar dinkin duniya a jiya Talata cewa ana faɗaɗa dokar haramcin ma'aikatan ceto mata da ke wanzuwa. Shugabannin Taliban sun saka takunkumi ga mata Afghanistan tun sa'ad da suka karɓe mulkin ƙasar ta kudancin nahiyar Asiya a shekara ta 2021. ‘Yan sandan Isra’ila sun kai samami a masallacin Al-Aqsa da ke birnin Kudus, inda suka harba gurneti tare da dukan matasa Falasɗinawa waɗanda suka yi jifa da duwatsu da kwalaben wuta a lokacin wani rikici da ya ɓarke a wani bikin hutu. Falasɗinawa a Gaza sun mai da martani tare da harba roka a kudancin Isra’ila, wanda ya haifar da jerin hare-haren Isra’ila ta sama. Rikicin da ya zo ne a daidai lokacin da musulmai suke azumin wata mai alfarma na Ramadan, yayin da su kuma Yahudawa suke shirye-shiryen bikin Idin su. Ire-iren wannan aron gama a harabar wurin ibada mai girma da ake takaddama a kai ya haifar da ƙazamin yakin kan iyaka tsakanin Isra’ila da shugabannin Hamas na Gaza a can baya. India na ɗaukar matakan inganta amfani da kuɗaɗenta domin cinikayyar ƙasa da ƙasa a zaman wani sashe na yunkurin bunƙasa sha'anin fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje da ake fama da ƙarancin kuɗin dala ko kuma aka ƙaƙabawa takunkumai. Ƙwararru a fannin kasuwanci sun ce yunkurin haɓaka kuɗin rufi na India a zaman wani zaɓi kan dala da sauran kuɗaɗe kamar euro ya haɗu da ƙwarin gwiwa bayan takunkumin da ƙasashen yammaci suka ƙaƙabawa Rasha sakamakon yaƙi da take yi da Ukraine, wanda ya sa New Delhi da Moscow yin cinikayya da kuɗaɗen da ba dala ba. Ƙasar ta India bata bi sahun takunkumin da Amurka ta jagoranta ba. Haka kuma shigowa da ɗanyen mai mai arha daga Rasha ya haɓaka sosai a shekarar da ta gabata. Sakataren ciniki da kasuwanci na India Sunil Baswa ya faɗa a wani taron manema labarai a ranar Juma'ar da ta gabata a New Delhi cewa New Delhi za ta ƙarfafa cinikayya ta ƙasa da ƙasa ta hanyar amfani da kuɗaɗen rufi. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. ‘Yan majalisar dokokin Amurka sun yi watsi da wani gargaɗi daga ofishin jakadancin China na cewa kada su gana da shugabar Taiwan Tsai Ing-wen wadda ke ziyara a California. Wani ayarin 'yan majalisar 17 daga dukkan jam'iyyu siyasa biyu sun rufa wa kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy baya a wani taro keɓance da Tsai a ɗakin karatu na Ronald Reagan da ke California. ‘Yan sa'o'i kafin taron, wasu kafafen yaɗa labaran Amurka sun ba da rahoton cewa wasu 'yan majalisar dokokin da za su gana da Tsai sun sami sakonnin imel da ke bayyana damuwar China da kuma ƙalubalantar da take yi wa yunkurin. A cikin sakon na imel da aka aiko wa muryar Amurka, Li Xiang da aka bayyana a zaman jami'i a ofishin jakadancin ya rubuta cewa bangaren China bai amince da duk wani nau'i na tattaunawa tsakanin Amurka da Taiwan ba haka kuma yana kalubalantar ziyarar da hukumomin Taiwan din suka kai Amurka da kuma kin amincewa da duk wani nau'in mu'amala na jami'an Amurka da hukumomin Taiwan a ƙarshe masu rajin daidaito tsakanin jinsi a Namibia sun yi na'am da marhabin da nadin alƙalai mata a kotun kolin kasar karon farko a tarihi shugabar kungiyar lauyoyi mata ta Namibia Ruth Haranga ta ce nada alƙalai uku mata wanda shine karon farko tun da kasar ta sami yancin kai na zama wani muhimmin abu na tarihi Haranga ta kuma ce duk da yake mata sun sami darewa kan mukamman siyasa har yanzu an bar kasashen nahiyar Afirka da dama a baya ta haujin wakilcin mata a manyan makamai na fannin shari'a
It is now recognized that the contribution of women judges worldwide and their active participation
tace a yanzu ya bayyana cewa gudunmuwar da alƙalai mata a duk faɗin duniya da kuma shigar su a dukkan matakan shugabanci yana da muhimmanci a wajen tabbatar da raba daidai da demokradiyya da waɗannan da aka nada san Namibia ta bi sahun sauran kasashe a wannan nahiyar da ma duniya baki daya waɗanda tuni suka nada alƙalai mata a manyan kotuna
Haka da Murtala Faruk Sanyi na da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC To kamar yadda kuka ji a farkon shirin gwamnatin jihar Kano a Najeriya ta ce tana daukar matakan da suka dace domin ganin cewa an miƙa mulki ga sabuwar gwamnati cikin kwanciyar hankali da lumana. Gwamnatin ta ce jinkirin kaddamar da kwamitin miƙa mulki ga sabuwar gwamnatin jihar ta jam'iyyar NNPP ya biyo bayan rashin miƙa sunayen mutanen da za su wakilci ofishin gwamna mai jiran gado ne a cikin kwamitin. Daga Kano ga rahoton da wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya hada mana.
Duk abin da za a yi shafi wannan harka kan miƙa mulki muna fata za a yi shi cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ni na yarda cewa duk lokacin da aka samu rashin fahimta daga farkon abu idan dai har wa'anda aka ba alhakin gudanar da wannan tsari mutane ne da suka san harkar gwamnati suka san harkar yadda abubuwa ya kamata a ce sun tafi kamar yadda ya kamata to ina so in tabbatar maka da cewa daga ƙarshe za a samu kyakkyawan fahimta kuma daga dukkan abin da nake gani kamar an fara samun kyakkyawan fahimta tsakanin wa'annan kwamitoci guda biyu
ka ce an fara samun fahimta a daidai lokacin da ka fitar da sanarwa har ma kake ba da shawarwari ga shi gwamna mai jiran gado misali a wannan rana ne kuma suka sake fitar da wata sanarwa dauke da wasu bayanai masu kamanceceniya da wadda har ma kai martani akai
eh to ai kamar yadda na faɗa yawanci ka san akwai rashin fahimta yanda abubuwa suke tafiya mu mun duba kundin tsarin mulkin Najeriya ne kamar yadda muka yi bayani a sanarwar da muka fito da ita shi gwamna har yanzu shine gwamna ba sai na sake maimaita abinda muka fitar da shi ba wanda al'umma sun riga sun fahimta kuma na tabbatar da cewa su ma sun fahimci abinda muke kokari mu jawo hankula magana ce ta jawo hankulan ita kanta jam'iyyar NNPP da shi kansa gwamna da yake jiran rantsuwa a jihar Kano to amma kaga hakkin mu ne idan akai abu ba daidai ba muna gani ya zama dole a matsayin mu na wanda muke gwamnati mu jawo hankula to abinda muka kenan majalisar zattarwa ta jihar Kano ta amince da kwamiti har mun nemi shi gwamna da ya ci zabe ya kawo mutum uku wanda za su zama dan wannan kwamiti da muke da su wanda zai kawo tsare-tsare da yadda za a bada mulki in Allah ya da a 29 ga wata mai kama
ka ce kuna jiran wakilcin da kuka nema na mutum uku idan ya zama kamar ba su kawo ba misali kuma ku gashi gwamna ya ba ku ko gwamnati ta ba ku lokaci za ku ci gaba ne da aikin ku ko kuma shi kenan za ku ta dakon har sai lokacin da suka turo ki
a ai tunda doka ce ai dole za a ci gaba ai koma dai me ya faru ko an aiko ko ba aiko ba za mu ci gaba da gudanar da tarurrukan mu da tantance abubuwa da bayanai da muke da su su ma kuma me yawa za su ci gaba da gudanar da irin nasu tsare-tsaren da suke so wanda na san daga ƙarshe dole sai an samu lokacin da zamu zauna da mu da su domin a tantance irin waɗannan bayanai.
Ba ga waɗannan abubuwan da kake bayyanawa mutane, akwai wasu matakai da ku a gwamnatance kuke dauka dan dai ai wannan karba da miƙawa cikin kwanciyar hankali da lumana?
Gaskiya duk wani mataki da ya kamata a dauka mataki ne guda daya, samu kyakkyawan fahimta tsakanin wannan komiti da su kansu komitin da suka fara, mutane su fahimci menene ya kamata su yi, inda bai kamata su je ba su taka kansu burki. Mu ma za mu tsaya mu duba a matsayin mu na gwamnati duk abin da ya kamata ne mu tabbatar da cewa an gudanar da wannan abu cikin farin ciki da kwanciyar hankali ba tare da wani tashin hankali ko kace na ce kamar yadda aka fara daga farko ba, da idan Allah zabi.
Madalla an gaishe ka Mahmud Ibrahim kure da wannan rahoton. Bari kuma mu nufi Niger, inda kungiyar tarayyar Turai wato EU ta ayyana shirin bada tallafin makamai ga wasu kasashen Afrika masu fama da matsalolin ta'addanci waɗanda suka hada da Jamhuriyar Niger da Somalia. Kasashen Afrika da dama sun dade suna kiraye-kiraye ga kasashen duniya a ci gaba da neman hanyoyin murkushe tashin hankali da suke fuskanta shekaru da dama. Sai dai masana na bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da fa'idar wannan yunkuri na kungiyar EU. Wakilin murya Amurka da ke Yamai, Sulaimani Barma, na dauke da karin bayani.
Shugaban sashen kula da siyasar tarayyar Turai a kasashen waje, Joseph Borrell, da ke jawabi a yayin taron tsaro da ya gudana a makon jiya a Brussels, shine ya tabbatar da wannan aniya ta bayar da tallafin makamai samfarin Armletal wa kasashen Niger da Somali. Yana mai cewa sanannen abu ne, abokan hulɗarmu na ƙara nuna buƙatar samun tallafin bindigogi. Eh kwarai, irin abin da muka yi wa Ukraine muna iya yin sa, kuma za mu yi shi domin wasu. Matakin da masanin sha'anin tsaro Ahmad Bunt Jallo ya yaba da shi domin a ra'ayinsa alama ce da ke nunin kasashen yammaci sun gamsu da jajircewar Niger a yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel.
Niger ba tauke sojanmu ba kamar su yi banna cikin yakin da suke yi, suna ta kashe mutane babu hanya, babu dalili, babu wannan. Don wannan ne ina tamanin Union Europeen ya gane sojanmu, sojan ne masu yaki da hankali, kuma Niger ya gode ne yana so bindigogi don ya samu ya kare da waɗannan na ta'adda. Bayan ministan na Amerika ya zo, bayan manyan mutane sun kuzo sun kai ziyara cikin Niger, sun ku gane muna da niyya mu yi kokowa da waɗannan dan ta'adda. Yau inda Niger yake, mu da shi mun sa kudi, amma ba mu ga mu dace bisa waɗannan dan ta'adda. Don abinda nake so mutane su gane shine kowane ne ya kawo mun bindiga, mu karba don mu samu mu yaki, tunda yaki nan cada ne.
To sai dai a nasa bangare, wani jigo a kungiyar fafutuka ta Rotab Muhammadu Aisami Chiroma na nuna shakku game da alƙawarin na kungiyar EU a bisa wasu dalilai.
Wannan zance dai abinda suka yi ikirin suna irin shi a Niger, ko mai wannan kawai zance ne babu zahiri ciki. Muka dauka Turai da kake gani, Ukraine din nan sun dauke ta kamar ƴan uwan su ne, mutanen su ne, kamar duk su ne. Shi yasa kaga sun yi wannan hobbasa, sun sa kudade da yawa, sun sa ba da makaman yaki da yawa. Amma kaliwa muna kasashen mu na Afrika sun dauke mu yaran su ne.
Kyakkyawar hulɗar da ke tsakanin kungiyar tarayyar Turai da gwamnatocin Niger da ta Somalia, da kuma yadda waɗannan kasashe suka ki sakin fuska wa kamfanin sojan haya na Wagner ballantana ya sami su kunin kulla wata mu'amala, na daga cikin hujjojin da aka dogara da su wajen amincewa ba da wannan tallafi. To amma tsohon soja Ahmadu Bunt Jallo na ganin
Hausawa ke ce in ka fado cikin rami, kowa ya baka hannu, yana kana kama tun da kai so kace kai ta cikin ramin nan don kana cikin matsala. Kowa ya gani Burkina Faso da Mali yau yanda sojawansu suna murna, sun samu manyan bindigogi, sabbin bindigogi suna ta yakin yanzu don ta'addan man kasar nasu nan, ba san ma daga ina ne ana halbe su ba. Kawai suna nan sai su gani abokansu sun mutu, su ma waɗanda sun yi rai sai su yi ta gudu.
Kawai yanzu ba a bayyana ranar da za a bada wannan tallafi na makaman kungiyar EU ba, ballantana batun sanin adadin su a yayin da yaki da ta'addanci ke ƙara zafi a yankin Sahel. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, yanzu kuma sai shiri na musamman daga Najeriya akan azumin watan Ramadan, wanda Hassan Umar Tambuwal ya haɗa mana.
Watan Ramadan, watan azumi, wata ne da Allah madaukakin sarki ya wajabtawa musulmi maza da mata yin azumi a cikin sa guda 30 ko 30 ba daya sai dai a wannan shekara ta bana musulmi da yawa maza da mata suna korafin cewa azumin ya zo daidai lokacin da ake fama da karancin kudi a hannun jama'a a fadin Najeriya don haka ana yin azumin ba cikin jin dadi ba wasu ma sun ce ana yin azumin a cikin kuncin rayuwa wani shahararren malamin addinin musulunci kuma limamin masallacin juma'a yayi bayani dangane da abin da ake nufi da azumin watan Ramadan tare da yin ƙarin haske a game da masu azumi da kuma yadda azumin ya kamata ya kasance su ma wasu daga cikin masu azumin sun yi bayani a game da halin da ake yin azumin a halin yanzu
sunana Musa Muhammad ni ne limamin a karar Akinyele Ibadan abinda ake nufi da azumi azumi Allah ya saukar wa annabinsa shine abinda zaka kame bakinka ba zaka ci ka sha ba ba zaka kusanci mata ba alfasha dukkan wani abu ba zaka kusanta ba azumi kenan
to menene ka'idodin ko sharuɗan azumi
sharuɗan azumi ka rike bakinka tun daga kusan wayewar gari zaka rike bakinka har ya zuwa faduwar rana rana tana faduwa to sai ka dauki ruwa ka sha wannan sharadi ne daya wanda Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana sharadi na farko wanda zai sahur kusan wayewar gari zai samu lada mai yawa cikin sa wanda da rana ta fadi zai dauki ruwa ya sha ya bude baki ko kuma ya samu dibino ya bude bakin sa ko lemo ya bude bakin sa zai samu lada mai tsoka a wajen Allah ta'ala madaukakin sarki
malam me ya kamata mai azumi yayi
mai azumi abin da ya kamata idan yana da iyaye ya kula da su cikin wannan azumin sau da kafa yayi musu biyayya saboda ya samu shiga aljannar ubangijinsa ka gane kuma azumi abin da ake so a cikin sa in kai mawadaci ne ka yawaita alheri a cikin sa da sadaka kai yawaita a cikin azumi
dawa ya kamata yayi azumi
wanda ya kamata yayi azumi duk musulmin da yake cikin lafiyarsa kalaf ba wata larura a jikinsa inda musulmi ne ba keɓance kowa ba kana musulmi ka kai munzili kana da lafiya ko da wanda lokaci ya kasance in azumin farin Allah ya zo kar kai wasa a cikinsa
to malam su wane ne kuma azumi ya yi madahiri cewa a lokacin azumin kada su yi azumi
kaman mace mai ciki a azumin zai cutar da ita za ta aje shi kafin aihuwa ka gane ko kuma matar da take shayarwa idan ta ga ɗanta zai samu rauni a ciki tana aje azumi marasa lafiya wanda rashin lafiyarsa ya kai ya kawo bai san halin da yake ciki ba zai aje azumi matafiyi an ba shi dama tafiyar da za a kai kaman mil 48 haka yana aje azumin sa sai bayan azumi ya dauka ya rama tsofaffi kuma waɗanda tsufan tukub ya kai musu suna aje azumi su auna dukkan kono su baya haka Allah ya ce
sunana Hassana
azumi ke tafiya
azumi alhamdulillah tunda addini ake bautan ubangiji ake amma magana matsalolin kasuwanci da sauran rashin kudin nan sun addabi jama'a
Hajiya sana ake yi abinci ne
to sana'a na abinci a yanzu ma ni abincin ma ban san dabarin da za a yi ba a cin abincin saboda mi babu kudi kasa
dinki abinci da jijihi amma masu azumi ba su zuwa su saya
masu azumi suna zuwa su saya wadansu su saya suna da kudi wadansu kuma su saya su ce sai sun samu
akwai masu saya bashi da yawa kenan
to sai ma tunda babu kudi
to can da kafin azumi yafi yanzu ciniki sosai
a sosai ma ba a hada kafin azumi da yanzu ciniki
to kuma waɗanne irin matsaloli ne kuke fama da su a cikin wannan azumi
to matsaloli kan ai ba a tambayoyi matsalolin da ake fama da su kudi banda rashin kudi da rashin abubuwan makarufi menene ba a samu komi cikin azumin nan da ko azumin da suka wuce can za ka dan yi bude bakin ka waje da dan naman ka da dan kayan dai har dai mu tsofaffi da dan ganye to yanzu babu
to ana ki gani me ya kawo rashin waɗannan abubuwa cikin hadda kuɗi
to ni wallahi na gani daga laifin duniya ne ko hukumar gwamnatin ne shine ya sa ba su saka mana kuɗi ba ko kuma ikon Allah
surana Adamu Magaji Muhammad daga nan a Kinyale Ibadan
to yaya batun azumi
to azumi to sai dai mu ce alhamdulillah amma dai gaskiya muna cikin wani yanayi gaskiya
kamar wani irin yanayi
gaskiya na tsadar rayuwa abubuwa sun yi tsamari da yawa gaskiya muna dan cikin matsaloli da dama sai dai muna neman daukin ubangiji kuma da gwamnati ta tallafa mana
kamar me kake nufi
gaskiya abinda nake nufi cewar abubuwa sun yi kuɗi da yawa sun yi tsada
kana nan kayan abinci ko kayan masarufi ko kuma a ce kayayyakin ado
kai ba wannan ba taba ba amma mu dai yanzu abinda yake damu mu talaka abinda zamu ci musa bakin musamman mu da makata daga muka bar garuruwan mu muka zo nan dan neman na abin da zamu rufa juna asiri to da kir muke tsira da abin da zamu ci ma ballanta ne abin da za a sa tufafi da sauransu kuma ga yara da sauransu amma dai gaskiya yanzu dai matsalan mu dai abincin ma mu shi muke so Allah ya taimake mu a ce mu samu shi baja sannan a zo a yi magana wani tufafi
sunana Muhammadu Sani Yangabula
to me zaka ce game da azumi
game da azumi dai sai mu wa Allah hamdala tunda dai muna nan muna dan kakir muna samu abin da muka ci amma dai magana kuɗi babu Hassan Tambuwal
to amma akwai lafiya
lafiya lau muke
kuma ayyuka suna taya gurgurdo
kana taya bakin gurgurdo amma lai babu kuɗi
amma ana samu na abinci
ana samu na abinci duka muna samu alhamdulillah sai mu wa Allah shukura
baka da wata matsala
babu matsala Allah lafiya lau muke
to karanta na dai abubuwan da zakai a cikin wannan azumi kamar a ce tufafi don yi ma yara ga sallah da mata
lahi Hassan Umar Sambol ko guda ban tana da ba
to me yasa
to ba a samu abinda aka samu bai wuce abinda aka ci
to amma lokaci na kuriya domin sallah na kusantowa
to lokaci kai hakuri sai dai in ba mu samu ba mu hakuri mu wanke wadanda gare mu musa
to su mata da yara fa
to sai hakuri
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umar Tambuwal to yanzu kuma sai labaran wasanni daga bakin Redwan Abbas a Ghana
wasanni a takaice
Andrade Ayew ya amince cewar kacin da Nottingham Forest ta sha da ci 2-1 hannun Leeds United a ranar Talata a gasar Premier League din Turai wani kalubale ne gare shi sauki da dan wasan na Ghana ya samu daga rauninsa cikin hanzari ya nuna irin sa daukarwarsa ga clubin kuma an ba shi damar murzali da wannan wasa a Ellen Road Ayew ya yi wasa tsawon minti 20 inda yayi duk ya abin yi amma kokarin sabai isa dan kwatar da Leeds ba ga nasarar da kuma mashi da Forest matsayi na 17 abinda ya dan dara layin wadanda za a iya sallaman su in an gama gasar a haka duk da ciwar a wasanni takwas da sun kai ba su ci ko da wasa daya ba Ayew ya fada a sakon Instagram ciwar za su ci gaba da yin fada sai sun ga abinda ya tube wa bozu nadi a karshe dai dan wasan gaba na Black Stars ya jefa kwallo a raga bayan watanni biyar ya kasa yin katabu wannan ya faru ne yayin karawan Atletico Bilbao da Osasuna a wani wasan Copa del Rey a ranar Talata famar da Williams ke yi wurin zura kwallo a raga tun nasarar zamanci da Yidinis su somin kakan bana dahir yake kuma Faufau ya kasa cin kwallo a manyan wasanni tun kwallo da ya ci Villarreal a watan October dan wasan bai yi wata ba da damar da ya samu a wasansa da Osasuna inda wani kwallo da za su fita da kwallon saraka ya bijiro masa ya kokarta ya zura a raga ya baiwa Bilbao damar shiga gaba a zagayen farko na ainihin karawarta a wannan wasa na kusa da na ƙarshe da an kai a gida a wasan na zagayen farko Bilbao ta yi galaba da ci 1 abinda ya kara wa golin din na Williams muhimmanci dan wasan gaba na Asantico Tokos Steven McCullough ya bayyana jin dadin sa da yin wasa a gaba tare da dan wasan kasar Brazil Matheus de Souza dan wasan biyu kowanne su ya jefa kwallo a raga a nasarar Kotoko akan RTU Baba Yara Sports Stadium a ranar Lahadi 2 ga watan Afrilu da ci 4 da nema makwala ya zura kwallaye biyu bayan de Souza ya jefa kwallon sa na farko a wasansa na biyu wa Asantico Tokos dan kasar Uganda ya karbi kyautar MVP na wasan kuma yana jin za su samu kyakkyawan kawanci da dan wasan na Brazil babu tantama ina sani da cewar muna da kyakkyawan fahimtar juna ni da de Souza kuma da'iman muna magana da juna haka ya bari ya zama sauki gare mu mu taka rawan gani akan fili ya fada wa Star Times dan ben zamani a ranar Asabar Anthony Joshua ya doke Jermaine Franklin a wani fada a aji mafi nauyi wato heavyweight a zagaye 12 inda Joshua ya yi nasara sai dai a dalilin suka da Joshua ya shawurin ɗan kallo mai bashi koro ya nuna cewar ya gamsu ainin da fadar da Joshua ya yi a wani fadan kuma a ajin featherweight a ranar Asabar Roberto Ramirez ya yi nasara akan ɗan kasar Ghana haifafen
Burtaniya Isaac Dogbe, sai dai Dogbe ya bukaci a sake ba shi wata damar ya sake karawa da Ramirez. Da wannan muka so karshen labaran wasannin Radwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla an gashe ka Radwan Abbas, yanzu kuma bari mu saurari karatun Alkur'ani mai tsarki daga Kamaru.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Muhammad Benjuma, dalibi daga makarantar Ashabul Kasuwa Waki wanda ke cikin kasar Kamaru a birnin Yaounde a Angon Fikitere. Zan karanta muku Alkur'ani mai girma daidai gobe insha Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Sadaqallahul
Azim. Astro yanzu kuma masha Allah, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Tabinta a takaice, yau Laraba Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana yin Allah wadai da matakin gwamnatin Taliban na haramtawa matan Afghanistan yi wa Majalisar ta Dinkin Duniya aiki a nan kasar ta Afghanistan. Tana mai bayyana haramcin da cewa ya saba doka kuma ba za a lamince da shi ba. ‘Yan sandan Isra’ila sun kai samami a masallacin Al-Aqsa da ke birnin Kudus da suka harba gurneti tare da dukan matasa Falasɗinawa waɗanda suka yi jifa da duwatsu da kwalaben wuta a lokacin wani rikici da ya ɓarke a wani bikin hutu. Falasɗinawa a Gaza sun mai da martani tare da harba roka a kudancin Isra’ila wanda ya haifar da wato jerin hare-hare Isra’ila ta sama. India na daukar matakan inganta amfani da kudadenta domin cinikayyar kasa da kasa a zaman wani sashi na yunkurin bunkasa sha'anin fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje da ke fama da karancin kudin dala da kuma ko kuma aka kakaba musu takunkumi. Kurarru a fannin kasuwanci sun ce yunkurin haɓaka kudin rufi na India din wato a zaman wani zabi kan dala da sauran kudade kamar euro ya haɗu da ƙwarin gwiwa bayan takunkumin da kasashen yammaci suka kakaba wa Russia sakamakon yaƙi da take yi da Ukraine. ‘Yan majalisar dokokin Amurka sun yi watsi da wani gargaɗi daga ofishin jakadancin China da ke cewa kada su gana da shugabar Taiwan Tsai Ing-wen wadda ke ziyara a California. Wani ayarin ‘yan majalisar 17 daga dukkan jam’iyyun siyasa biyu sun rufa wa kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy baya a wani taro keɓance da Tsai a ɗakin karatu na Ronald Reagan da ke California. Masu rajin daidaito tsakanin jinsi a Namibia sun yi na'am da marhabin da naɗin alƙalai mata a kotun kolin ƙasar karon farko a tarihi. Shugabar ƙungiyar lauyoyi mata ta Namibia Ruth Hurenga ta ce naɗa alƙalai uku mata wanda shine karon farko tun da ƙasar ta sami ‘yancin kai na zama wani muhimmin abu na tarihi.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Murtala Faruk Saminna da ya taya ni gabatarwa da kuma Jalila Dasgresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku inda Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mu kwana lafiya, ma'assalam.